sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60 kuna iya kama mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 haka nan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel daga Washington DC muka sake dawowa cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yau muna fata kuna cikin koshin lafiya a yau juma'a rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyin ku na kan na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya A cikin shirin namu za ku ji cewa an kammala wani taro na yini uku wanda wata cibiya ta shirya inda aka gayyaci tsofaffin shugabannin kasashen Afirka don duba yiwuwar batun wa'adin shugabannin kasashe a Afirka kamar kullun kuma lambobin da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku shine 1-202-205-5655 kada a manta sai an danna alamar plus wato karawa kamun a jero lambar kamun mu kai ga nan ga Sarfilu da labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A kalaman da yi na baya-bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi yayin yaki da cin hanci da rashawa Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a a Father White House Trump ya ce wannan batun ba na siyasa bane wannan batu ne na cin hanci da rashawa Idan kuka duba kuka karanta kundin tsarin mulki alhaki yara tayi a wuya nana duba batun rashawa A tsakiyar binciken da ƴan Democrats suka kaddamar a Majalisar Wakilan Amurka inda jam'iyyar adawa take da rinjaye shine abinda shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff ya bayyana da kiran wayar shugaban kasa ya matsa wata gwamnati lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa wanda hakan ke lalata batun tsaron kasa Zanga-zanga ta sake barkewa Ecuador yau Juma'a kan matakin da gwamnati ta dauka na yanke hukuncin janye tallafin kuɗin man fetur a kasar Shugaban kasa Lenin Moreno ya ayyana dokar ta bace jiya Alhamis a daidai lokacin da masu zanga-zanga akan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a Cuyato da sauran manyan birane na kasar. A wasu yankuna, direbobin motocin haya ne suka rufe hanyoyi. Cikin masu zanga-zangar akwai dalibai da ma'aikata. An kama mutane akalla 275, jami'an 'yan sanda kusan 21 ne suka raunata a jiya Alhamis. Bayan wata arangama da ta barke tsakanin masu gangamin da 'yan sanda a cewar gwamnati. Kawo ƙarshen tallafin kuɗin man fetur na daga cikin ɓangaren dala biliyan 2 da gwamnati ke nema, ciki har da sassauta shirin kariya aiki a ƙasar da kuma rangwamen harajin da ake yi wa kamfanoni da sauran wasu matakai da aka ɗauka domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar rikin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad yau Juma'a. Kwanaki hudu a jere da ake guna da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an tsaro sun yi harbi ne akan masu zanga-zangar ba wai a sama ba a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP. Ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba. Yau Juma'a kungiyar agaji ta ICRC ta fitar da wata sanarwa da ke cewa Yawan fararen hulan da suka mutu da karuwar waɗanda suka ji rauni a zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a fadin kasar abin damuwa ne matuƙa lokacin da ake amfani da bindigogi wajen dawo da zaman lafiya. Kungiyar ICRC ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su kwantar da hankalinsu yayin da take ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa a kasar. A wani jawabi da ya ta kasa wato ya yi wa kasa ta gidan talabijin Prime Minister Iraki Abdul Mahdi. Ya yi kira ga masu zanga-zangar da cewa su koma gida yana mai cewa an ji bukatunsu. Daga ƙarshe yau Juma'a gwamnatin yankin Hong Kong ta haramta rufe fuska a duk wasu wuraren zanga-zanga ta hanyar soke dokar da aka samu tun lokacin Birtaniya ta yi mata mulkin mallaka. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi da'awar amfani da ikon da ke ƙarƙashin dokar don samar da zaman lafiya. Wadda tun lokacin wani bori na shekara 1967 ba a sake amfani da ita ba. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne daga gobe Asabar. A cewar Lam, an haramta rufe fuska kuma ba za a farma duk wasu masu bore ko waɗanda ke tayar da zaune tsaye. Sai dai dokar ba ta hau kan waɗanda uzuri, wato waɗanda suke da uzurin buƙatar saka fafar fuska ba. Babu bayanan ta yadda gwamnati za ta tabbatar da dokar hana rufe fuska a birnin da ke da mutane miliyan 700,000, inda mutane da yawa ke rufe fuskar su domin kariya daga gurɓatar muhalli ko wasu cututtuka, kamar ɓarkewar wata cuta mai kawo matsala ga numfashi wadda ta faru a birnin a shekarar 2003.
Madalla Sarfilo. To bari mu shiga rubun rahotannin namu kuma. A ƙarshen wani taron kwanaki uku da suka gudanar a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, tsofaffin gwamnati wato tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka da na ƙungiyoyin fararen hula sun ƙuduri aniyar so mutuntubar shugabannin ƙasashe akan muhimmancin mutunta ka'idar wa'adin mulki daidai da abin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi a cigaba da neman hanyoyin ƙarfafa demokradiyya a wannan nahiya. Wakilin muryar Amurka a Niamey, Suli Mumini Barma, yana ɗauke da ƙarin bayani.
Nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme.
Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar ƙarshen taron tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka. Bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskwarewa da kundin tsarin mulki, haramtacciyar ɗabi'ar da ke kokarin samun gindin sama a wajen shugabannin ƙasashen da ke mafarkin dawama akan karagar mulki. Taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya, inji Michael Zodi na ƙungiyar fafutuka ta turnon lafash.
Shugabannin da muka gaito sun dauki nauyi da za su tayi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala, kamar Guinea, kamar Cote d'Ivoire, za su je su gani waɗannan abokan nasu shugaban kasa wanda suke so su yi wannan tsarin ke ba kaida ba.
Taron ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ECOWAS da makamantan su su dage haikan danganan an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin constitution, sannan aka gargaɗi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar amfani da ƙarfi domin kaucewa ɓarkewar rigingimin da aka saba huskanta a wannan nafiya. Dr. Maina Karte, masanin tsarin mulki ne a nan Niger.
Ya a cikin kundin waɗannan ƙungiyoyi an yi Allah wadai da duk wanda ya ɗauki iko bisa ga wata hanya wadda ba ta demokradiyya ba. Duk irin da aka yi wannan abin a yi Allah wadai.
Tsohon shugaban ƙasar Niger Alhaji Muhammad Usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar NDI a matsayin wata hanyar kawo ƙarshen zagon ƙasar da demokradiyya ke fuskanta a 'yan shekarun nan a nafiyar Afirka.
Saboda wannan yake kyautuwa a yi hannunka mai sanda, a yi rigakafi domin a gyara don kal a fuskanci matsala.
A cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, sauka daga karagar mulki Salim Alin bayan shuɗewar wa'adi ko bayan shan kaye a zaɓe wani abu ne da ke ƙara wa ɗan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi. Saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dabara ce, misalin yadda ya faru a ƙasar Gambia inda shugaba mai ci ya amince ya faɗa a zaɓe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi.
Recently, what has been a good example, the former president almost wrote his name in letters of gold, but because he was provoked, he changed his mind and entered the ugly book.
Masu rajin kare demokradiyya sun dauki alƙawarin kaddamar da zagaye a ƙasashen da shugabannin su ke kokarin shirye ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su Guinea Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci. A ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokradiyya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Muryar Amurka a wannan mako ta maida hankali ne wajen yin nazari akan bangarorin gwamnati daban-daban a yayin da Najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun ƴancin kai. Zainab Babaji ta hada mana rahoto na musamman akan bangaren ilimi a Najeriya.
Ilimin boko a Najeriya ya fuskanci garan babul a lokuta daban-daban kafin samun yancin kai da ma bayan Najeriya ta sami yanci daga mulkin Nasara. Tsarin bada ilimi a Najeriya ya fara ne daga matakin primary, secondary da sauran makarantu da suka hada da jami'o'i da sauran cibiyoyin samun ilimi mai zurfi. Tun daga shekara ta 1960 da Najeriya ta samu yancin kai, an samu sauye-sauye da dama da zummar inganta harkokin ilimi a kasar. Alhaji Aliyu Bello yace Najeriya ta samu ci gaba a bangaren ilimi.
Inda ilimi ne a Najeriya ba ma taba samu lokaci irin wannan ba domin a ai kina Najeriya a wannan zamanin so nawa malaman makarantar university ma sun je strike kin ga wannan ma babban nasara ne. Sa'annan idan kin duba dalibai da ake fitar da su yanzu a makaranta lamban su yafi na da yawa. Sannan idan kin duba makarantu kamar a state dina yanzu ki je makarantu ki ga inda an gyara an yi tun daga lokacin ta al an yi gidaje bene na sama an kawo equipments an sa yara yanzu za su iya competing da ko mutumin da ka kai shi karatu a waje yaran mu yanzu a Nasarawa state za su iya competing kuma zan gaya miki Nasarawa state ita ce ta zo na farko a quiz competition na primary school kuma wayannan yaran daga public school suka fito ba daga government school ba saboda haka wannan ma nasara ne a wurin mu
to kana harkan ilimi kana ga kaman waɗanne matsaloli ne bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya gaba ɗaya ba ma a jihar Nasarawa ba
dole ne a tantance malamai da za su koya wa wannan yara karatu gaskiyar magana kenan in kuma ba haka ba za ta samu matsala don kadan ne kawai daga cikin su suna da wannan ilimi da za a iya dawo da teachers college da aka yi scraping wanda an yi su ne kawai wannan mataki ne na yadda za a horar da mutane a fannin koyarwa to in za a dawo da shi to za mu samu sauki na ainihin koyawa yaran mu karatu.
A cewar shugaban jami'ar jihar Plateau Professor Yohana Daniel Izam, jami'o'i sun bunƙasa ta hanyar amincewa da kwasa-kwasai da dalibai ke samun horo a kansu.
An samu nasarori da dama. Nazo a lokacin da yawancin courses da ake yi ba su da cikakken accreditation. Abin nufi a nan kuma shine National Universities Commission da yake nan Nigeria in ba su accrediting ko sun certify fine courses din ba
tantance
course ya nuna kenan cewa duk wani dalibin da aka shigar da shi in fact ba za a iya ma dauki dalibi a cikin wannan program ba domin ba za su yadda dauki dalibai a cikin programs daya daga cikin masala ko matsalolin da muke samu wanda a cikin kwanan nan ma an samu security breach
wato matsalan tsaro
so babban abin da wannan gwamnati ta yi wanda mun yi farin ciki da shi shine dawa da university daliban mu da dama ba ƴan Plateau kadai ba ƴan Nigeria wanda da za su nemi university ba samu ba yanzu an dawo ana diba dalibi na biyu akwai abin da ake kira infrastructure kai more rayuwa ba za mu ce mun gamsu ga baki daya ba muna kan kuka a kara mana kokari domin education yana neman kudi domin abubuwa da yawa
ƙananan hukumomi na da tasiri wajen kula da ilimin dalibai musamman a matakin farko shugaban karamar hukumar Riyom a nan jihar Plateau Emmanuel Damboyi Jigul yace gwamnati ta inganta makarantu da tsarin samar da ilimi
ni na ga gwamnati tana kokari fact mu da muna su local governments an ga mana mu shiga wurare mu ga inda yara suna makaranta a ga inda suna neman taimako daga wurin gwamnati za ba su ko da shike wani lokaci wasu kujeru na zama babu da isheshen malamai kuma ana kokari a maganta su
shi ko wani uba David Thomas yace dole sai iyaye sun sa ido wajen kula da ƴaƴansu don samun ilimi mai inganci
in yana so a ci gaba har yaro ya fara daga primary school har ya tafi gaba hakkin iyaye suna kula da yaro yana zuwa makaranta a kula yau me dan dinga kula ya san cewa yaron yana kokari ko baya kokari su malamai atan su ma da suna da negligence ko yaro yana kokari ko baya kokari dai don't even care ba damuwar su bane to amma in Allah ya yarda in su malamai din a kuma yanzu in sun taking procedure na bin batakai yanda suna kula da yaron in yaro baya kokari sai a ce in har in yayi ma za a kira uban yaron nan fa baya kokari
akwai bukatu da kaga kaman makarantun ku na karkara ya kamata gwamnati ta da hankali
abu da haka wata gwamnati ta sa kokari shine kaga a wasu makarantun ba kaga ba wuraren zama then wasu kaga suna yi ma karkashin itace but kokarin gwamnati ta kula da malamai da biya su in komai yana tafiya daidai at least su dai shiga ba
Shiyar arewa maso gabashin Najeriya shine yankin da rahotanni suka ce ke baya wajen ilimi. A cewar Alhaji Aliyu Bello dake da gidauniyar dake tallafawa marasa galihu don samun ilimi a jihar Nasarawa, dole sai kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun tallafa.
Abinda mu muke kira shine duk mutumin da ke da hannu da shuni yayi kokari ya duba, domin idan baka kai yaranka a makaranta ba, ka bar su suna yawo a hanya, suna bara daga bara sai dai a gansu a daji suna kidnapping. To abinda mu ba maso kenan. So duk mutumin da ke da hannu da shuni yayi kokari ya taimaka ma mutanen da ba su da shi don su yi karatu.
Kwararru sun bayyana cewa samar da ilimi musamman wa matasa zai sauƙaƙa yawaitar matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wannan kenan a gaida Zainab Babaji. In an dan jima kadan, zamu bude muku layi mu dan bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke damun ku. Kuma lambar da zaku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus ba to karawa kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka, ku shakata da wannan wakar da ke kan faifai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Da alamu mun samu kiran mu na farko daga kasar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Yo, kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadata Tawa, Jamhuriyar Niger.
To
ra'ayina da zan bada bisa ga shirye-shirye zabe da ake yi kasan mu Niger, inda kuma tuni gwamnatin kasar Niger ta dauki matakai don ganin an yi wannan zabe lafiya, musamman da kungiyar mu ta tsini. To kira na zuwa Izrani, zuwa ga 'yan siyasar kasar mu, don Allah da Annabi zaben nan da za a yi su ba shi ƙarfi su yi kai guda, tun da zaben yi na kasar mu ne, mu bar wani hushi daga baba alheri na mu, sun yi nan mu, mu haɗa kanmu a yi shi lahiya. Kuma muna fatan Ubangiji Allah shi zaɓo mana mutum na gari wanda ke iya haɗa kanun 'yan siyasa duka da magoya bayan su da 'yan adawa kowa da kowa, da zama sun ja ɗaya matsalmin ki ɗaya, kuma mu yi hankuri da juna tun da Allah ya yi zaman mu tare. Na gode. Muryar Amurka, kuna tare da Abdu Kasku daga nan unguwar Wadata.
To mun gode Abdu. Yanzu kuma bari mu dawo nan Katsina. Wake kan layi daga Katsina? To Siraja mai tsira. To Siraja, balan Siraja, yaya menene ra'ayinka a yau?
Wallahi korafi na da gwamnatin kasar mu Najeriya ne gaskiya al'amari.
To
istabil yawa istabilillahi talakawa suna cikin hali na haulahi
haka
saboda Allah.
To menene bukatar, menene sakonka?
Yawa sakona ko da gaban kasa, gaskiya al'amari ya kamata a ce ya duba abubuwan da bayan Allah ke ciki, a sassauto ma mutane abubuwa don su samu abin halin rayuwa kai na yau da kullun a taimaka musu gaskiya al'amari
kenan. To muna fata sako ya kai ga kullun wanda aka aika shi. To kuma yanzu bari mu koma jihar Niger. Wake kan layi daga jihar Niger.
Ana tare da Ibrahim yankin Hula a garin Lagos da Yashimba.
To mana Ibrahim menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan aminci shugaban sadarwa ne na Najeriya.
Eh.
Game da aminci rajista da ake wa layuka na sabisin waya haka.
To.
Yalla muna jin hankalin shi game da wannan sabon da muke mu da ke kauyuka.
Eh.
Mafi yawancin mutane da za su samu wurin da za su yi rajistar nan a kusa da su ba. Dole sai ta shafe ta wani kuma ba zai fahimci yadda zai je rajistar nan ba. To don sama da haka muna kira gare shi da Allah a shiga kauyuka in ma rajistar ta kama a shiga kauyuka a mutane rajista. Abin da muke kira gare shi da sannan kuma ina ta mu abokina kuma na ibi ma mutum nasa na gaba ɗaura auren shi da aka yi a yau ɗin nan.
To mun gode mana Ibrahim. Yanzu kuma sai jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna.
Ajiya barka da lafiya. Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To na Rigasa yaya menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina ajiya guda biyu ne. Na farko dai ni a nawa ra'ayina na kaina ban ji daɗin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya je South Africa ba. Mu da aka cutar da mu aka kashe mana mutane ai kaman muna tsoron su ne an je biko. Shi shugaba ya kamata ya zo Najeriya ya roki alfarma sannan Buhari in ya so bayan kwana biyu je ya same shi. Na biyu kuma shine cewa shi mai girma shugaban kasa san da ya mulkin soja da yawa daga baya yana cewa bai san abubuwan da su ma'aikatan gwamnati suka aikata ba. Amma yanzu muna gaya mai da babban murya abinda custom suke yi. Custom in je ba zai tsara kai a boda ba ya kamata sun bar cancanta a zubar da su a ibonda shin sai a ci mana aiki har sai kai a shigo cikin gari ko motoci ko abin zo suna bi a so to training da aka ba su da kayan aiki ke sai su da cikin gari ko zai zama a bakin boda kenan.
To mun gode Malam Mursala. Yanzu kuma bari mu koma jihar Jigawa. Wake kan layi daga jihar Jigawa.
Kuna magana da Yusuf Ilyasu Sayomi.
To menene ra'ayinka?
A ni ra'ayina yanzu kence yanda talaka suka shiga wani hali a kasar nan ya kamata masu ruwa da tsaki su duba halin da ake ciki
mun
fitar da yaki daga doma.
To mun gode
da yanzu gidajen nan da aka tsare su
mun
mutane da yi wannan shine ra'ayina da nake so fada.
To mun gode sosai Malam Yunus. Yanzu kuma har yanzu za mu koma jihar Niger. Wake kan layi daga jihar Niger.
Ina magana da injiniya Lawal an kullum magriya.
To yau ra'ayinka ne na kanka?
Alhamdulillah. Wato dangane da yadda wani magana ya kokaci game da masu shige da fice ko kuma kwasan Najeriya da yake sukan ji ko kuma wasu jami'an gwamnati kamar BIO da sauransu.
Haka.
Haka ga BIO ya bi mota a guje wurin gudun nan sai kaga ya samu hatsari ya banke wasu mutane. To a yayin da ya banke wasu mutane din nan sai kaga jama'a su kuma ba za su bar ma Allah ba. Za su taru su bi shi da gudu idan suka bi shi. Koda ka ga yan sanda ya shiga za ka ga an kwace na an jawo shi an mai kisan gilla. Da irin waɗannan abubuwa muke so ga Allah a bayan ɗin. Domin idan lamari ya shafi ka ana aikin hanya. To in mota ta wuce maimakon a bita to a rika hakuri in ta wuce domin wani abu na iya faruwa wanda wuce ba a yi tsammani ba. Ga Allah a kiyaye. Ina nuna inji na lawan kan kullum a duniya.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu koma kasar Niger. Wake kan layi da
salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Malam Alina daga Dogon Zanzibar a cikin jamhuriyar Nijar.
To umma menene ra'ayinka a yau?
Abin da ra'ayina ina sanya 'yan Najeriya da samu 'yanci kai da sun samu shekara 59. Lalle Najeriya ta ga shuyen mulki da yawa wanga shi ta wuce na shi ya yi shi wuce. Har ta kawo wani lokaci. Kawai na sauti kan kasan wata Afirka. Bisa ga wanga taro an kai da Nijar na shugaban na ƙasashen Afirka sun ku zo su gani don su taro su tattauna bisa ga irin masu rewa masu iko. Kusa da SK shugaba ya hau lokacin shi ya kawo mai sabka. To na gode Umaru Yakini na Umma Malam Ali daga gudun a cikin jamhuriyar Nijar.
To mun gode Malam Umma. Yanzu kuma bari mu koma jihar ƙasar ne Katsina. Wake kallaye daga Katsina, jihar Katsina.
Ina magana da kan dan sauwa kariya.
Ya ban ji sunan naka sosai ba. Layin naka na dan shakewa, ko zaka sake fadan sunan naka?
Ina magana da Sanuwa wa kariya din kamar karamin kuma kai ta Katsina State of Nigeria.
Eh. Menene
ra'ayin ka? Ana gode da muku fatan alheri.
To mun gode sosai Malam Sani, kuma da kiran Sani daga Katsina za mu rufe layin mu a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 5:09. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kulabin matan kasar Jamhuriyar Kamaru da James Lyons sun samu nasara akan takwarorinsu ta kasar Congo Demokaradiyya a yayin da suka fafata a filin wasan kwallon kafa na Ahmadu Ahijo dake birnin Yaounde. Anda kasar Kamaru ta jefa balabalai guda biyu a ragar kasar Congo Demokaradiyya a yayin da ake tankade da rera na halartar gasan Olympic da za a gudanar a kasar Tokyo a shekara na 2020. Yau ne sabon coach kasar Jamhuriyar Kamaru da Selva dan asalin kasar Portugal ya rantaba hannu akan kontragin sa wanda zai horas da mastakale da na club din Indomitable Lions a kasar Kamaru. Haka zalika matasa ƴan kasa da shekaru 17 na kasar suna shirye-shirye na halartan gasan kwallon kafa za a gudanar a kasar Brazil. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro kamu karkarar shirin namu ga labaran duniya, amma wannan lokaci a takaice.
To Aisha a takaice, a kalaman da yayi na baya-bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa shugaban Amurka Donald Trump, ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi yaki da cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai yau Juma'a, Father White House Trump ya ce wannan ba batun siyasa bane, wannan batu ne na cin hanci. Idan kuka duba kuka karanta kundin tsarin mulki, wato ya alhaki ya rataya a wuya nan duwa batun rashawa. Zanga-zanga ta sake barkewa Ikado yau Juma'a kan matakin da gwamnati ta dauka ne yanke hukuncin janye tallafin kudin man fetur a kasar. Shugaban kasa Lenin Moreno ya ayyana dokar ta bace JRMS a daidai lokacin da masu zanga-zanga akan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a Kwito da sauran biranen kasar. Jami'an tsaro a Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad yau Juma'a, kwanaki hudu a jiyar da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an tsaro sun yi harbi ne kan masu zanga-zangar ba wai a sama ba, a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP. Ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da Abai Yahuce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da ake da buƙatar sake sauraron wannan shiri, za ku iya ziyartar shafinmu na voahausa.com ko kuma ci gaba da sauraron shirinmu a dandalin VOA ko kuma tafka muhawara. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladders Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Cedric Franklin, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu kwana lafiya.